Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan al'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Disamba shekarar 2022.
Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. Wasu da ake zargin yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin yan sanda a Lardin Pakhtunkhwa na kasar Pakistan, inda suka kashe jami'an yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu. Kasar Uganda ta dage dokokin kulle na tsawon watanni biyu a jiya Asabar a gundumomi biyu da ke da tsananin annobar Ebola a kasar a daidai lokacin da ake fatar cewa annobar za ta kai karshe ba da jimawa ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu 'yan kasar China su bakwai da aka yi garkuwa da su.
Tun da ma ana suspecting cewa wayannan 'yan bindigan sun sa wayansu mutane a wannan forest na kusa da wurin. To da sassafe aka planning wannan operation din da aka je kawai sai suka opening fire.
A yau Lahadi kasar jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 64 da zama jamhuriya. Ko an samu ci gaba kuwa?
A Nijar ta samu ci gaba ma, ta samu ci gaba kwarai na kowane fanni abu ne. Kadi ba yanzu ko hanyoyin da a cikin kasar ta Nijar waɗanda an ka zuwa na gudura. Ada babu su. Makarantun ne waɗanda akwai nan cikin wannan kasa.
Haka kuma za mu leƙa kasar Ghana domin jin zaben da jam'iyyar adawa ta yi na cikin gida. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da Shamsi Hamza Ibrahim za ta kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. Rasha ta bada sanarwar kafa wata runduna ta hikima a makon da ya gabata, wadda kuma ta hada har da 'yan wasan kwaikwayo da masu nishadantarwa. A cikin rahoton tsaronta na sirri dangane da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine a yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce yayin da sanyin gwiwa ke ci gaba da karya lagon akasarin dakarun na Rasha, damuwar sojojin ta karkata ne a wani bangare na daban. Ma'aikatar ta ce damuwar sojojin ta fi karkata ne kan yawan adadin waɗanda ake kashewa a cikinsu, rashin kyakkyawan shugabanci da matsalolin biyan albashi da rashin isassun kayan aiki da makamai da kuma rashin sanin hakikanin manufar yakin. Akan haka ma'aikatar ta ce da wuya kafa wannan rundunar ta hikima ta iya magance wannan damuwa ta sojojin. Kwana ɗaya bayan manyan hare-haren da Rasha ta kai wa Ukraine, shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa ta talabijin ya ce an dawo da iko ga kusan 'yan kasar Ukraine miliyan 6. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda a Lucky Marwat da ke yanki mai nisa na arewa maso yammacin lardin Pakhtunkhwa a kasar Pakistan, inda suka kashe jami'an 'yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu. Shahid Hamid, wani kakakin rundunar 'yan sanda, ya shaidawa jaridar Dawn ta kasar Pakistan cewa maharan sun kai hari kan ofishin ne da takaddare, to amma ba su sami sukunin shiga ginin ba suka kuma arce. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa maharan sun yi amfani da gurnati da manyan bindigogi masu sarrafa kansu a wannan farmakin da suka kai. Jaridar ta Don kuma ta ruwaito cewa 'yan sanda suna zargin kungiyar Tahrik-i Taliban da aka fi sani da TTP a takaice, wadda aka haramta da cewa ita ce ke da alhakin kai harin. To sai dai jami'ai sun ce har yanzu ba wanda ya fito fili ya dauki alhakin kai harin. A yau Lahadi, kasar Isra'ila ta ce ta ci sokeyar wani lauya ba Falastini mazauni Faransa zuwa kasar ta Faransa saboda yana haifar da barazanar tsaro ga Isra'ila. Ministan lamuran cikin gida ya faɗa wata sanarwa cewa lauyan mai shekaru 37 ya tsara tare da shirya kai wani farmaki na ta'addanci kan 'yan ƙasa da wasu mashahuran mutanen kasar Isra'ila. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa an haifi Hamori a Jerusalem, kuma yana da shaidar zama ɗan ƙasar Faransa ta hanyar mahaifiyarsa, yana kuma da izinin zama Isra'ila. To amma Isra'ilar na da hurumin soke wannan izinin ga Hamori. Hamori ya yi aiki da wata ƙungiyar ba da agajin shari'a ta Falastinu mai suna Adama. Isra'ila ta ce lauyan yana kuma da alaka da sananniyar kungiyar nan ta fafutukar ƴan tarda Palestine wadda Isra'ila ta ayyana a zaman kungiyar ƴan ta'adda Hamoked wani dan kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Palestine ya ce korar Hamore na iya isar da wani sako mai hatsari haka kuma yana zaman wani aiki ne na take haƙƙin bil'adama
to nan ba da jima ba murtala zai kama da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda hedkwatar rundunar sojojin sama ta ce bayan musayar wuta dakarunta na musamman sun ceto ƴan ƙasar China mutum bakwai da aka sace a jihar Niger kuma ake garkuwa da su a dajin Kaduna Hassan mai na kaina na dauke da wannan rahoton
a cikin wani irin farmaki na musamman da sojoji na musamman na sashi na 271 na sojojin saman Najeriya suka kaddamar sun kubutar da sinawan nan guda bakwai da suka shafe watanni 6 a hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kaduna Na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapquet.
To ka san wayannan mutanen da aka rescue din su da sassafe mutanen China ne. Ba mu ma san ko ina aka same su ba amma da aka rescue din su sun aka tambaye su cewa daga ina aka kidnap din su sai suka gaya mana cewa suna mining ne a Tashiroro sai da Niger State. Da wurin ne aka kidnap din su suka ce a watan 6. To daga watan 6 din nan shine wayannan mutanen suka je suka midda sun je sun boye su da su a kusa da abinin gwari a wani wuri ana kiranta Gwaska Gwaska yana kusa da wani wuri ana kiranta Kamfani Doka duk wannan wuraren suna nan a nan Kaduna State ne so inda aka same su kenan
Air Commodore Gapquet ya kuma shaida min yadda aka bi aka ceto waɗannan sinawa
to abin da ya faru shine tun da ma ana suspecting cewa wayannan ƴan bindigan sun sa wayansu mutane a wannan forest na kusa da wurin to da sassafe aka planning wannan operation din da aka je da aka yi kusa da wurin su ƴan bindigan su ma sun suspecting kaman sojojin mu suna kusa da wurin da suka kai wurin kawai sai suka opening fire da suka bude fire shine mutanen mu suka responding to da suka yi cewa response na mutanen mu yafi nasu haka sai suka gudu suka bar wayannan mutanen da aka bi su ba same su ba amma sun yadda bindigogin su sun bar wurin sun gudu to shine da aka je kusa da wurin sai aka samu su ƴan Chinese sun guda biyu a wurin so su ƴan Chinese suka gaya mana cewa sauran guda biyar din suna wani gefe daban shine aka je aka same su a wannan wurin to dukan su guda bakwai din an same su
to ko a halin yanzu ina waɗanda aka kubutar din suke
daga wurin sai aka mai da su station namu na Air Force na kusa da wurin aka duba su dama akwai wani su guda biyu da suna kaman ba lafiya suke da shi ba da aka duba su aka ce to ya kamata yanzu a mai da su Air Force base na Kaduna inda muke da katon asibiti an duba su a wurin kuma an tabbatar cewa da idan Allah ba su da wani serious medical problem
masana tsaro irin su Air Commodore Ahmed Tijani baba gamawa mai ritaya na ganin akwai fatan samun nasara nan kusa idan har irin wannan farmaki ya dore
wannan abun alfahari ne ga wannan rindina ta sojojin sama special forces wato rindina ta musamman da ta wannan aiki ta kubuto wayannan ƴan Chinese kuma wannan abun ai musu godiya ne sannan kuma abun da muke so mu bada shawara anan shine tu wayannan dakaru a gaba da ƙara musu ƙarfin gwiwa musu da kayan aiki a hada kai a aiki kafada da kafada domin a ci gaba da samun wayannan nasarori samun nasarori da ake yi wayannan abubuwa insha Allah sun yi kusan kawo ƙarshe
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya
Kasar Uganda ta dage dokokin kulle da ta kakaba na tsawon watanni biyu a jiya Asabar a gundumomi biyu dake da tsananin annobar Ebola a kasar a daidai lokacin da ake fatar cewa annobar za ta kai ƙarshe ba da jimawa ba tun sa'ar da hukumomi suka ayyana barkewar annobar ta Ebola a ranar 20 ga watan Satumba kasar ta gabashin nahiyar Afrika ta yi rijistar mutane 142 da aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mutuwar mutane 56 a yayin da cutar ta ci gaba da yaduwa zuwa Kampala babban birnin kasar shugaban kasar Yoweri Museveni ya ayyana dokar kulle a gundumomin da ke tsakiyar annobar wato Mubende da Kasanda a ranar 15 ga watan Oktoba to sai dai a jiya Asabar mataimakiyar shugaban kasa Jessica Alupo ta bada sanarwar cewa gwamnati ta dage dokokin na kulle da zaman gida a gundumomin Mubende da Kasanda ba tare da wani jinkiri ba. Alupo ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin a madadin Museveni cewa an dage dokokin kullen ne saboda la'akari da cewa yanzu an daina samun yaduwar cutar, haka kuma an daina samun masu kamuwa da cutar, a yayin da kuma yanzu haka ba majinyaci ko daya a wuraren da ake kebe masu cutar. Ana samun mace-macen jama'a da ke da alaka da cutar COVID-19 a Beijing bayan makonni da China ta bada rahoton cewa babu sauran mutuwa sanadiyar cutar, duk da cewa kasar tana samun karuwar kamuwa da cutar. Dangin waɗanda suka mutu a Beijing sun ce an auna ƴan uwan nasu suna ɗauke da cutar ta COVID-19, yayin da ma'aikatan kantunan wata kasuwa da suke a wurin jana'iza suka ce an sami karuwar cinkoson jama'a a wajen. China tana samun karuwar kamuwa da cutar COVID-19 bayan da gwamnati ta sassauta dokokin kulle a makon jiya. China bata sami mutuwar mutum ko daya sakamakon annobar ta COVID-19 ba tun daga ranar 4 ga watan nan na Disamba. To amma kwararru sun yi gargadin cewa China tana kididdigar alƙaluman mutuwar corona bamban da sauran kasashe.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Lahadi 18 ga watan Disamba shekarar 2022 ake hidimomin tunawa da ranar Nijar ta zama jamhuriya bayan zaben rabuwar daular shekarar 1958 da ya fayyace a fili cewa jama'a na buƙatar ganin ƙasar ta sami ƴancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Shekaru 64 bayan wannan yunkuri, ƴan ƙasar Nijar na bayyana ra'ayoyin bambanta game da halin da ƙasar ke ciki a yau, yayin da wasu ke ganin an samu ci gaba, wasu kuma na cewa har yanzu akwai sauran aiki. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai.
Ranar 18 ga watan Disamba na daga cikin ranakun da ƴan Nijar ke ɗauka da muhimmanci, kasancewarta mai nasaba da shirin samun ƴancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Sabili kenan idan ta zagayo ake yin waiwaye a dangane da muhimman abubuwan da suka wakana a ƙasar na ci gaba ko aka san haka. Editan jaridar Niya M4 Tahir Garka na daga cikin masu murnar ganin ranar 18 ga watan Disamba.
Jamhuriyar Nijar ranar ne an ka aiheta kamar ranar aihuwar mu ce birthday ne namu abun nan, kenan dole ne mu hito mu murna.
Amma a tsawon shekaru 64 nan Nijar ta samu wani ci gaba kuwa?
A Nijar ta samu ci gaba, man ta samu ci gaba kwarai na kowane fanni abun nan. Kaji ba yanzu ko hanyoyin da a cikin kasar ta Nijar waɗanda an ka zuwa na gudura a da babu su, makarantun ne waɗanda akwai nan cikin wannan ƙasa da zuwa primary har secondary har jami'a a da babu su. Malaman makaranta duka ka gani ƴan ƙasa gani, da ko ka gani daga wani waje ake zokkuwa mu da abun da malaman makaranta.
Ana sa ra'ayin mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyin fafutuka na FSAN Abdu Idi ya ce ci gaban da ake ikirarin an samu a Niger ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsalolin da ake burtsa da su ba.
Yana da kyau mu zama tsintsiya madarmin ke daya, ƙasar tamu ta zama jamhuriya. Meye jamhuriya? A ce makaranta ba ta da matsala, a ce noma bai da matsala, a ce mun ciyo kan wanga matsala ta tsaro, a ce an shunhuda adalci a cikin ƙasarmu. Wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kuɗin ƙasa ana kallon su. Kamata ya yi mu sa kishin ƙasarmu cikin zuciyarmu, mu san ƙasar ta mu ce mu duka da masu iko da 'yan adawa da 'yan hare hula da kowa da kowa, ƙasar ta kowa ce.
Jami'in yaƙi da cin bashin ƙasashen waje a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar RNDD Salisu Amadu ya yaba da ci gaban da Nijar ta samu a fannin tattalin arziki, ko da yake yana mai nuna damuwa game da yadda ake kasafta dukiyoyin ƙasa.
Can da tiya hatsi dala uku ne ko dala biyar, albarka gare su kuɗin nada. Kai da kanka yanzu in ka canza jika ɗari ka shiga kasuwa, wallahi za ka ka ƙullo in kayayyaki a cikin leda ka rasa wai sata aka ma ko kayan ne ka siyo. A lokacin can da sai ka ga da jika guda kayan da za ka siyo sai kai wajen wata kana ci. To in ka lissafi abubuwa ne ta kasu ta rabu.
A jawabin da yi wa al'ummar ƙasa albarkacin zagayowar wannan rana, shugaba Muhammad Bazoum ya yi bitar halin da Nijar ke ciki a yau shekaru 64 da zama jamhuriya. Matsalolin tsaro da yaƙi da cin hanci da maganar adalci a shari'a na daga cikin muhimman batutuwan da ya ayyana shirin Jan Damara a kansu. Ya kuma gargaɗi 'yan ƙasar akan maganar haɗin kai domin sai da shi ake samun ci gaba mai ɗorewa a cewarsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule daga jamhuriyar Nijar sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda a safiya yau Lahadi ne babban jam'iyyar Hamayya a ƙasar NDC ta kammala gudanar da babban taron zaben shugabannin jam'iyyar a birnin Accra, wanda shine zaben shugabanni masu zartarwa na jam'iyyar karo na goma. Wakiliyar mu Hawawa Abdulkarim na ikirar da wannan rahoton.
Wakilan jam'iyyar wato delegates 9,200 waɗanda suka fito daga mazaɓu 276 da ke duk sassan ƙasar Ghana ne suka kada ƙuri'a. Johnson Asiedu Nketiah, tsohon general secretary mai shekaru 65 da haihuwa kuma ya yi shekara 17 yana rike da wannan mukamin, ya yi nasarar lashe kujerar shugabancin jam'iyyar NDC bana. Zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar Hamayya a Ghana ya roki gafaran wakilan jam'iyyar, sannan ya ce zai kawo safiya domin karɓo mulki daga hannun jam'iyyar.
Though I've offended, may the Lord touch your heart to forgive me. So far.
Shi kuwa shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin Ghana Haruna Idrisu ya ce, muna wannan zaɓen ne domin mu fidda jam'iyya mai mulki akan kujerarta, saboda wannan jam'iyyar babu abin da ta kawo ƙasar Ghana face koma baya da nemo rance daga ƙasashen duniya. Tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama kuma wanda ake sa ran zai tsaya takara a ƙarƙashin tutan babban jam'iyyar Hamayya a zaɓen shugaban ƙasar Ghana ta shekara 2024 ya ce, shugaban Ghana mai ci yanzu yana kira ga kasashen Afirka da su kiyaye mutuncinsu wajen nemo taimako, amma shi ya dinga kiran wasu shugabannin Afirka da su saka baki domin asusun ba da lamuni ta tallafa masa. Wannan zaɓen da muka yi zai kawo ƙarshe zuwa ga nemo tallafi idan suka kwace mulki daga hannunsu a shekara 2024. Mafi yawancin wakilan jam'iyyar sun bayyana jin daɗin su game da zaɓen da aka yi.
Sunana Ibrahim Marwan. To wannan safiya muna gani zai yi help mu to win the next coming election, because mun believe this is the team that will help us to win the coming election. Waɗannan mutane muka zo kan da su kan for victory insha Allah.
Jam'iyya mai mulki kuwa Honorable Alhaji Ali Surad, communication member daga ofishin mataimakin shugaban kasar Ghana, ya ce dukkanin shugabanni da jam'iyyar adawa ta zaɓa sun yi nasara a kansu a zaɓuɓɓuka da suka gabata, don haka babu fargaba, babu wata barazana da za a yi musu.
Jam'iyyar NDC dai abin da suke faɗi na wannan wani barazana dai kawai suke yi, domin ni ban gan wani abin da ya zama na sakiya ko wani abin da suka kawo da zai razanar da mu. Don me aka sake shi? Wanda da su cire chaman guda-guda wanda muka tela shi 2020 ne muka kwada shi, kuma sai dinke tere mun tela shi mun kayar shi, kuma an fofu ne mun tela shi mun kayar shi, wani abu ne sabon abu kula.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, kamar kodan wani lokaci za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke taɓo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo, har ma da cigabar da kimiyya ya kamana a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da muke kokarin ban kwana da wannan shekara ta 2022 a cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shirin matasa a duniyar gizo, a wannan shekara za mu yi waiwaye kan wasu daga ciki, musamman ma daga Najeriya, inda kasar ke ta ƙara babban zabanta na ƙasa baki ɗaya. Matasa dai na cin karansu babu babbaka a kafofin sada zumunta, ta yanda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon baya ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba yi amfani da su ba ta hanyar tada kayar baya, musamman ma a zabe mai zuwa? Comrade Abba Sani Fantami shine shugaban kungiyar marubutan Arewa na ƙasa, wato Arewa Media Writers, ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar.
Batanci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shine rubutun da kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma, musamman kai ga wanda kai rubutun, ba shi ga wanda kai rubutu akan sa ba. Duba da yanda kafafen sadarwa take da tasiri a wani lokaci, duk wanda kai rubutun batanci ko rubutun sharri akan sa, da zaran ya gani ya dauki wannan rubutun, to ba karamin tashin hankali zai isa ka kaci, wanda zai iya kai kotu, zai iya ɗaukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai akan sa, wanda wannan kala wanda kai a matsayinka da kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwarka baka taba yi ba. Misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu, wanda ya ja musu illoli a rayuwarsu, wasu ma ya ja musu ƙarshen rasa rayuwarsu, wasu ya ja musu zama a prison na har abada, wasu kuma ya ja musu hukunci a hukuma har aka tare su na wasu kuɗaɗe masu yawa. Hakan duk bai taɓa misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya jawo musu ba. Kullum karwa da muke taya mu ga matasa a ƙarƙashin kungiyar mu ta marutan Arewa, Arewa Media Writers, a kullum dangare waye muka tashi mu duba mu ga me matasa suka mai da hankali akai, me ne inda suke ba daidai ba, wanda zamu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki, da mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafafen sada zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa, duba da yanda yake da matukar muhimmanci a wannan zamani. Idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanya da ya dace, shi kanshi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda ya mai da hankali da kafafen sada zumunta. Amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma munar muzanta wasu, to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da ya duba da yanzu zamani ya canja, rayuwa ta waye galibin a abubuwa na mutane, ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta.
Haka dai, to shin ta yaya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati, ganin cewa su ne manyan gobe? Ga dai abinda Malam Aminu Dahir Kogo, mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan Rediyon Najeriya, ya bayyana.
Allah ya kawo wani zamani zai kawo sauƙin rayuwa. Yanzu kin ga kaman harkan nan ta online wanda matasa su ne kace-kace a ciki. A cikin waɗanda suke wannan harkan zai yi wuya ki samu ɗaya daga yan shekara 40 ya yi sama ba su shige halaka shi biyar ba. Duk shawarar daga yan shekara 35 ne ko zuwa daga 18 ne ko zuwa 30 ko 35 su ne wanda suke cikin wannan harkan. To yanda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shi ne, dole ne matashi da ya san wannan harkan in yana so ya yi, kafin ya ɗora kalma ɗaya, to dole ya kamata ya samu da suke kusa da shi, ya gaya musu manufar su ga abinda nake so in yi. Idan suka ji za su yi ba shawara da zai kuma dora shi, kuma sai ki ga haka amfani matasa. Domin kin ga shekara ta 2023 na zuwa zaɓe, to a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba, amma in kin ga duk wani tada kayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen yaɗa sada zumunci din, za ki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa. To dama sa'insa Bahaushe ya ce kin jayayya kin tsinkuwa, idan aka ja dole zai tsinke. Amma saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika sako waɗanda suke su goyon baya. Ta yadda za su yi amfani da shi shi ne, idan suka tashi aika, to kar fa su sa wani kalman batanci, tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haraka mutum, ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum. To a yi amfani da kalamai masu sauƙi wanda kuma ba zai jawo batanci ba, wanda ballantana ka harfin ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba. Sannan kuma shi ilimi a ƙwaƙwalwa yake, kuma wanda Allah ne yake ba da shi. Matasa yawanci masu irin wannan abubuwan zake ga ai a cikin kwada, a cikin abokansu ne ma zake ga sun zarce sa'a wajen bayani. To da Allah su yi amfani da wannan dama, kuma suna faɗakar da ƴan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi.
To wasu suna ganin cewa fa rashin goyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen cigaba na ƙasa.
Dalili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne. Duk mai zuciya ko kuke ganewa da kuma haɗin kai, in suka yi zuciya kuma akwai zaɓin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya, ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi,
babu inda aka ce a bada kuɗi. Amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaɓin sa.
Su matasan shi ne nake gaya miki, maganin matasan kenan ai, tunda su ba za su zaɓi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi, za su yi ta zama a cikin yanayin da suke ciki. In kowa za su yi alam na shara ma kansu su yadda kwallon mangwaro su huta da kudin su zaki matashi dan wasu to su zero in mind din su su ci resultin kai dan matashi yana da kudi da bai da kudi kai shi zamu zaba kin gane idan suka yi haka wallahi da tijin nan mu duk zamu yi baya mu amu bayan su
to daga karshe ta yaya waɗannan kafafan sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan bakan su dan adama
eh to kisan shafunan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashin shi zai fada wa matasa ɗan uwansa akwai kuma shafunan sada zumunta na dillancin labarai waɗanda su za su yi za a yi amfani da su su kuma don su faɗakar da matasan domin wani abin ba za su sani ba in ba an faɗakar da su ba wanda ya gani ko sai ya yi shari ya faɗakar da ɗan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumunta masu zaman kansu ɗin nan wani kuma dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen faɗakar da matasa matasa kuma suna karantawa suna sharin suna amfana a abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwaci kansa a hannun wayannan dattawa ƴan siyasa din
madalla to mai sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam
to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro aiko mana ta email sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Maheka Roga Sokoto suka ce dan Allah ku tambaya mana shugabannin kasashen Afirka shin ko ina aka kwana dangane da kuɗin bai ɗaya da kasashen suka yi niyyar samarwa mun ga maimakon haka wasu kasashen sai fama canza launin kuɗi suke yi muna fatan shugabanninmu za su duba wannan labarin domin hanya ce babba da kasashe za su mori junansu Allah ya sa sun ji wannan kiran sai kuma sakonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da Kwamrad Iliya Yakubu daga jihar Bauchi da Sunusu Madatai da Magaran da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Kwamrad Ibrahim Laragabta da Isa Jikan mai saje toro suka ce suna yi wa 'yan wasan ƙasar Argentina fatan Allah ya ba su nasara a wasan da za su kara a yau Lahadi da ƙasar Faransa a gasar cin kofin duniya ku tashi lafiya mun gode sakonmu na ƙarshe a yau cewa hukumar hana cin hanci da rashawa ta EFCC ya kamata ki gaggauta ƙara yawan jami'anki ta yadda za su bazu sosai a kowace rumfar zaɓe domin su damƙo duk wani ɗan takarar da zai baiwa jama'a kuɗi ranar zaɓe don a zaɓe shi duba da ganin yadda 'yan takarar ke yunƙurin aikata hakan sako daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garejin Manda Kaduna da wasila Yusuf Gabran gida to madalla kafin mu karkare shirin ga labarai amma wannan karan a takeice
Kusar filo a takaice Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. Rasha ta bada sanarwar kafa wata runduna ta hikima a makon da ya gabata wadda kuma ta hada har da 'yan wasan kwaikwayowar masu nishadantarwa. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda a Lakin Marwat da ke yanki mai nisa na arewa maso yammacin lardin Pakhtunkhwa a kasar Pakistan. Inda suka kashe jami'an 'yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu. Shahid Hamid, wani kakakin rundunar 'yan sanda, ya shaidawa jaridar Dawn ta kasar Pakistan cewa maharan sun kai hari kan ofishin ne da takaddare. To amma ba su sami su kone shiga ginin ba suka kuma arce. A yau Lahadi, kasar Isra'ila ta ce ta taso kayar wani lauya ba Falastine mazauni Faransa zuwa kasar ta Faransa saboda yana haifar da barazanar tsaro ga Isra'ila. Ministan lamuran cikin gida ya faɗa a wata sanarwa cewa lauyan mai shekaru 37 ya tsara tare da shirya kai wani farmaki na ta'addanci kan 'yan ƙasa da wasu mashahuran mutanen ƙasar Isra'ila.
To madalla masu sauraro da haka kuma ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Litinin da karfe 6 na safe za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da muka kawo muku shirin nan tare da kuma Baba Yakubu Maƙeri. Da ya haɗa ya kuma ba da umarni sai ma injiniyan mu ta yau Nazi daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Assalamu alaikum.